sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Sauraron abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 18 ga watan Maris na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa rikicin kabilanci ya yi sanadin mutuwar mutane hudu a jihar maso gabashin kasar Ghana. A Najeriya kuma za a ji cewa gamaryar jami'an tsaron kasar sun samu nasarar tarwatsa wasu 'yan bindiga da suka kai hari a wani ofishin 'yan sanda a jihar Niger. Kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumal. A jiya Alhamis ne Amurka ta mayar da hankali kan kasar China, inda shugaban Amurka Joe Biden ke shirin yin wata tattaunawa ta wayar tarho da ba kasafai aka saba gani ba da shugaban kasar China Xi Jinping. Yayin da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya roki duniya da taimaka wajen yaki da mamayar Russia na tsawon makonni uku. Kasar China na ci gaba da zama muhimmiyar kasa wadda ke taka rawa a rikicin, lokacin da rahotanni ke cewa kasar Russia ta nemi kasar China da ta ba su taimakon makaman yaki. Amurka tana ba da mafi yawan taimakon soji ga Ukraine, inda Biden ya sanar da wani shirin tsaro na dala miliyan 800 a wannan makon. Sakatari ya labaran fadar White House Jen Psaki ta ce mun bayyana matakar damuwarmu game da yadda kasar China ke kan tafarki ɗaya da Russia da kuma tasirin da hakan zai iya da kuma illar da hakan zai haifar. Tattaunawar da shugabannin za su yi ta waya a yau Juma'a, inji ta, wata dama ce ga shugaba Biden ya tantance matsayin shugaba shi kan wannan batu. Tabbas an samu furucin rashin goyon baya da rashin fitowa ta yi Allah wadai daga kasar China kan abin da Russia take yi a Ukraine, wanda hakan na zuwa ne babu shakka kan duk wani abu da kasar China ta tsaya a kai, cike da muhimman ka'idojin yarjejeniyar Majalisar Dinkin Duniya da muhimman ka'idojin mutunta 'yancin kai na kasashe. Don haka kasar China ba ta yi Allah wadai da abin da Russia ke yi ba, wanda hakan ke nuni da wani abu a cewar Jen Psaki. A ɗaya bangaren kuma, ƙungiyar 'yan amshin shata ta Wagner ta Russia ta yi ƙoƙarin shigar da wasu sassanta a Afirka domin yi wa Russia yaƙi a Ukraine, kamar yadda babban kwamandan sojojin Amurka a Afirka ya shaida wa muryar Amurka. Muna ganin wani yunƙuri na ɗaukar sojojin haya na Wagner aiki zuwa Ukraine, inji General Stephen Townsend, kwamandan rundunar sojojin Amurka a Afirka a wata hira ta musamman da muryar Amurka a wannan makon. Townsend ya ce rundunar Afirka ta tura wasu kayayyaki zuwa rundunar Amurka ta Turai, yayin da Russia ta mamaye Ukraine. Ya ce rundunarsa ta baiwa takwararta ta Turai EUCOM kusan ma'aikata 30, mafi yawa masu nazarin leƙen asiri da masu tsare-tsare, tare da samun wasu rundunonin soja na raba bayanan leƙen asiri da na binciken jiragen sama. Al'ummomi a ƙasar Sudan ta Kudu na fatan jin labarai game da yarjejeniyar zaman lafiya da sauye-sauye, amma 'yan jarida sun ce zai yi wahala samun bayanai daga hukumomin gwamnati. Kompol Chang, shugaban ƙungiyar editocin ƙasa, ya ce samun bayanai na iya zama matsala ga 'yan jarida masu son zurfafa bincike kan labaran da suka shafi jama'a. Moringa Nduru, kwamishinan yaɗa labarai, ya musanta cewa gwamnati na riƙe bayanai. Ya ce waɗanda ke da matsalar samun bayanan gwamnati na iya zuwa wurin hukumarsu su shigar da ƙara. An kafa yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin haɗin kan ƙasa domin ƙoƙarin kawo ƙarshen tashin hankula da yaƙin basasar da ya ɗauki tsawon shekaru 5.5 a Sudan ta Kudu. An ƙyasta kashe dubban ɗaruruwan mutane tare da raba miliyoyi daga yankin a yaƙin, a cewar Majalisar Kula da Harkokin Waje ta Duniya.
Kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Rashin tsaro a jihar maso gabashin kasar Ghana ya tilastawa jama'a da dama ficewa daga matsugunansu domin neman mafaka. An rufe makarantu tare da kasuwanni, lamarin da ke barazana ga harkar neman ilimi da kuma tattalin arzikin yankin. An dai alakanta rashin tsaron da rikicin kabilanci da yake ci yake cinyewa. Ga rahoton da wakilin mu Hamza Adam ya aiko mana.
Mutum hudu ne ake fargabar sun rasa rayukansu, kazalika wasu suka jikkata sakamakon tahomu gama da aka yi tsakanin wasu fararen hula tare da dakarun soja a wani gari Boko mai iyaka da kasar Burkina Faso a jihar Maso gabashin kasar Ghana. Musanyen halbe-halben da ya samo asali ne biyo bayan wasu mahara sun kaima wani dattijo hari ta hanyar halbe sa da bindiga har ya mutu har lahira, abinda an kana saba da rikicin kabilanci da yakici newa a yankin. Rikicin da ya tilasta jama'a da dama ficewar masugunin domin neman mafaka, kamar yadda shugaban gundumar Boko Honorable Ahmad Hamza ya shaida mini.
Mutane da yawa dai sun bar Boko, mata da yara da tsofaffi sun bar Boko, don lorukan sun yawa.
Wasu mazauna Boko din sun ce rikicin ya janyo koma baya sosai cikin harkokin su na yau da kullum, tare da ma hana yara zuwa makaranta domin shan horaswa.
Harkoki bai tafiya, ba abin da ke tafiya, su yaran su ba ya ce su schools an kukulle, movement ko ba abin da ke tafiya, har ma ina affect mu da muke harkoki.
Na ji karar bindiga a daidai lokacin da na tuntubi wakilin unguwar Zangon Hausawa a gundumar Boko din, Malam Namanga Mushiri.
To ka ji kai da kanka bindiga ke rafiki ibo Allah waye su haka ka ji garin ba cikin daki kenan nake shirye da kai kake jin wannan karar harshashi kaman jiya haka wurin karfe 12 duk makarantar yanda ka sani suna cikin karkashin wannan minister ne, to daman su sun rubuhe ne yara duk sun gudu.
Sai dai ko mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen kasar Ghana Irbad Ibrahim ya ce gwamnati kadai ne za ta iya shawo kan wannan rikicin da ke ci gaba da sanya kasar hatsarin tarin dukiya.
Kowanne kasa na da mai ita, don ku sai mun fursawa suna jamin jaka kan lamarin commission da ake form Ghana, me yasa baya form dai daga a duba tarihi a kuma tabbata su wane ne baki su wane ne ɗan kasa, shi da shi kan kotu da kasa a zantar da hukunci, amma abin an jira a kashe mutum da ya ko biyu shi a ji dagwari takunkumi kan mutane CSO da sojojin da ke zube wurin, sojojin da ana buƙatar hidiman su cikin wani lamura daban na tunanin kamar su use da authority of the state. A ga gaskiyar magana a ba mai haƙƙinsa.
Shugaban gundumar Boko Honorable Ahmad Hamza ya ce suna cikin damuwa sosai saboda sun dau matakai da dama, amma har ila yau yunkurin nasu bai haifar da ɗa mai ido ba.
Gaskiyar Allah dai muna cikin masuwa, ran kowa ya bata, yara da mata da tsofaffin duka ran kowa ya bata. Tun abun ya fara ne fada ya tashi mun ba curfew, kowa 4 p.m. kowa ya shiga a tashi da safe 6 a.m. kuma matakin da muka dauki kuma ni mun ba mun fara a ce wai namaci da namaci su kare za su yi su hau moto guda, namiji kuma ya iya doki matarsa ko diyanta namiji, amma namiji bai iya doki namiji, namiji kuma bai iya doki namiji kan moto guda. Abunda ya sa muka kawo wannan law nan, mun zo mun lura ana dokan moto nan ne guda samari guda ya doki moto she yara ta yi bindiga aje a buga mutane a kashe, mun zo mun bar wannan mun ga kaman wannan ma bai help mu. Last month mun samu sojoji da yawa sun shigo muna cikin Bokon ga 20 amokas da sojoji aka saran ko ina, a cikin wannan ne ma muke she mu samu bugun da aka halbi shofon nan ya rasu Fulani ya rasu.
Tune dai aka idaddar dakarun soja su uku da suka fuskanci raunuka masu tsananin gaske sakamakon tahomu gaman a babbar asibitin sojoji dake Accra yankin Boko a jihar Maso gabashin kasar Ghana. Na daga cikin guraren da gwamnatin kasan Amurka ta bukaci da al'umman ta su yi la'akari sosai bisa kai da kawowan su saboda masu garkuwa da mutane ka iya kai musu hari. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, yanzu kuma ga sarfili dauke da sauran labaran duniya.
Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya kada ƙuri'a jiya Alhamis don tsawaita tare da inganta aikin tawagar Majalisar Dinkin Duniya Afghanistan UNAMA na tsawon shekara guda, yayin da kasar ke fuskantar kalubalen jinkai. Ƙudurin ya tabbatar da cewa UNAMA tana da ƙarfi wajen inganta tattaunawa ta siyasa da saka idanu da bayar da rahoto game da 'yancin ɗan adam da kuma ci gaba da sauƙaƙe taimakon jinkai da buƙatun bil'adama da kuma yin hulɗa tare da duk masu aiki a Afghanistan. Kuma wannan ya haɗa da Taliban akan duk waɗannan al'amura. In ji jakadiyar Norway Mona Juul, wadda tawaga ta ce ta tsara ƙudurin. Ƙudurin wanda aka amince da shi da ƙuri'u 14 banda ƙuri'ar Rasha, ya sanya haƙƙin bil'adama musamman na mata da 'yan mata da kuma tsirarru ya zama a sama. Hukumomin Taliban sun yi alkawarin buɗe makarantun sakandare da jami'o'i ga yara 'yan mata da mata daga ranar 22 ga watan Maris ɗin nan. Wasu 'yan majalisar da dama sun ce za su sa ido don ganin an yi hakan. Daga ƙarshe a jiya Alhamis shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce zai ƙara shekarun yin ritaya da rage haraji da kuma ƙara sassauta dokokin kasuwanci idan ya sake lashe zaɓe a karo na biyu a zaben da za a yi a wata mai zuwa. Yana mai neman hanyar ci gaba da sauye-sauyen harkokin kasuwanci. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa akwai yiwuwar Macron ya lashe zagayen farko na zaben da za a yi a ranar 10 ga watan Afrilu. Sannan kuma ya doke kowane ne abokin hamayyarsa a zagaye na biyu na ranar 24 ga watan Afrilun. Tazarar da ya daɗe yana riƙe da ita ta ƙara a 'yan makonnin nan, inda masu kada ƙuri'a suka amince da ƙoƙarinsa na diflomasiyya game da yaƙin Ukraine. Macron ya shaida wani taron manema labarai cewa muna kan matakin da za mu iya kawo sauyi na gaske. Ya jaddada ƙirarsa ta haɓaka harkokin kasuwanci ba tare da al'umma sun ji hauhawar farashin kayayyaki ba. Amma Macron ya ce yana son ganin ta hanyar sake fasalin tattalin arzikin.
Agaya da Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan muka leƙa Najeriya kuma, kamar yadda jami'an tsaron ƙasar sun samu nasarar tarwatsa wasu 'yan bindiga da suka kai hari a wani ofishin 'yan sanda a jihar Neja. Wannan dai yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da wasu 'yan bindigar suka hallaka wani DPO na 'yan sanda da wasu jami'an tsaro 7 a garin Nasko da ke ƙaramar hukumar Magama. Ga wakilinmu Mustapha Nasir ba tare da ƙarin bayani.
Gamayyar jami'an tsaron Najeriya sun samu nasarar tarwatsa wasu 'yan bindiga da suka kai hari a wani ofishin 'yan sanda na jihar Niger Najeriya. Wannan dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan da 'yan bindigar suka hallaka wani DPO na 'yan sanda tare da wasu jami'an tsaron guda 7 a garin Nasko da ke cikin jihar Niger. Rahotanni dai sun nuna cewa maharan sun auka ne a garin Bangi, hedikwatar ƙaramar hukumar Mariga. To amma sai gamayyar jami'an tsaron al'amarin da ya sa aka tafka gumurzu da ya yi sanadiyar mutuwar 'yan bindiga sama da 100 tare da ƙwace babura sama da 50. Sannan a cikin wannan fafatawa wani ɗan sandan Najeriya ya rasa ransa. Wani mazaunin garin na Bangi da ya nemi a saka ya sunansa ya yi ƙarin bayani.
Muka ɗauki wani ɗan sanda Estetu Baba, da lokacin suka ɗauke shi mu kuma sai muka kare su. Bayan da muka kare su suka ga mutane sun rufe su sunan su suka harbe shi daga kashe shi. Kenan kuma dai aka yi ta gurmuzu da su suka zaɓi da masu sukansu da shawaransu wasu kuma na kashe an kashe.
To shi ma dai shugaban ƙaramar hukumar ta Mariga Honorable Abbas Adamu Kasuwar Garba ga abin da yake cewa akan wannan al'amari.
Hedkwata na division na Bangi tana bakin gari, sun kai can wajen station ɗin don har sun fara cinna mu motan 'yan sandanmu wuta. To Allah da ikon shi jami'an tsaron namu suka farga sun bullata baya suka bi su suka fatattake su suka kora su don abin har ya kai sun yadda baburan su sun arita kare. A halin gaskiya an samu nasarar murƙushe su.
Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan sabon hari. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger.
Kowane mashin da yakan dauki kalla mutane biyu ko uku, to idan ku an samu wannan to ka san wanda ka kashe kana iya naka abin gadin kididdiga akan yawan mashin da aka samu.
Na'am, to zai na gawakin su suke.
Zaman tsaro ba za su nuna gawakin su haka nan ba, na tabbata in lokaci ya yi ke da za a turo rahotunan waɗansu su ko kuma abin da aka yi da wayannan gawakin.
Ƙaramar hukumar ta Mariga dai mai iyaka da jihohin Zamfara, Kaduna da kuma jihar Kebbi ta daɗe tana shan azabar waɗannan 'yan bindiga, inda rahotanni suka nuna cewa a yanzu haka akwai garuruwa sama da 300 da suka zama kangaye saboda al'ummomin da ke cikinsu sun tsere zuwa gudun hijira domin tsira da rayukansu. Mustapha Nasir Bakari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasir Bakari da wannan rahoton, za mu rufe taskar rahotannin namu a Ghana inda a karan farko kasar za ta karbi bakuncin wani bangare na kotun raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS. Ridwan Abbas Gareka.
Wannan zaman kotu na waje da Ghana ke daukar nauyin sa bana a dalilin tarin bukatun da aka yi mutane. Shugaban kotun Justice Edward Mokwasanti ya ce tasirin wannan shiri shine isar da adalci ga talakawa daga ƙasa musamman waɗanda ba su da sukunin biya ko dawainiyar isa mazaunin kotun dake a Abuja. Bugu da ƙari kuma wannan zaman zai baiwa kotun wata damar canjin yawo da kotunan ƙasa na kasashe mambobin kungiyar ECOWAS tare da dangana lauyoyi da al'umma ga abinda ake yi a kotun da kuma yadda ake yin su. Dr. Irbad Ibrahim masani ne akan abin da kika yana kawowa a duniyar nan tamu ya bayyana tasirin yin wannan zaman kotun a nan Ghana.
Zai yi wuya a ce manyan alkalai za su shigo kasan Ghana mu kuma alkalanmu nan ba su samu wani cudanya da su ba, to inda amfanin yake kenan. Da ka ga Chief Justice na kasan Ghana dole ya tarbe su anya ma yi zama musamman na tattaunawa kan lamurran da ya shafi kasan Ghana da kan da ake conduct justice system da sauransu da ECOWAS baki daya. So shine ga wannan abin alfahari ne babba kuma wani dama ne ta samu da alkalin Ghana aka kuma lauyoyi da su samu wanga dama su yi su yi cudanya da gaggan alkalai na karkaran ECOWAS guda biyar kan da dai in wani ilimi suke da shi da bamu da za mu samu amfani, mun kuma wanda bamu da mu kuma za mu yi tofa masu wannan ilimi ko hikima.
Fa'iza Umar lawyer ce a Attorney General Department ta bayyana cewa samun bude wannan kotun anan zai taimaka a fuskoki daban-daban.
Na ɗaya ina ganin zai haifar da samun damar yin adalci duk wani bil adama da ke a member din state ne na ECOWAS sun da dama a adalci shi ma yana cikin daya daga hakkin dan adam which is fundamental human rights status. Na biyu wannan dandalin zai is saving in time din da lawyoyi da alkalai da ainihin su masu shigar da kara ma saboda daga yanzu a wannan platform din zai yayi creating damar da zaka iya zama a kasar ka ba tare da ka tashi ka tafi Abuja ba, ka shigar da kara a zauna a kan magana a yi har a bada hukunci.
Shi kuwa lawyer Haruna cewa yayi duk wanda ke da korafi cewar ana tauye masa haƙƙinsa to nema fa ya gamu da samu ga kotu nan har bakin kofar sa.
Wannan court daga can Abuja Nigeria ake cin shara, wannan nan Ghana yana duba an tauye mai haƙƙi in zai kai kara sai dai can Abuja. Duba cost involved ba sauki bane, shi yasa idan aka zo da kotu bakin kohan ne shi in yana da wani masala game da batun cewa kaman kila ana tauye mai haƙƙi ne dama an zo mai da kotu a bakin kofansa.
Shugaba Kufa Ado wadda kuma shine maga kujeran kungiyar ECOWAS ake sa ran zai bude kotu. Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Ridwan Abbas. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5, kuma kuna iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. kafin mu kai ga shirin mu na gaba, mu shakata da wannan wakar.
Rayuwa a duniya tana ban tsoro, da mai rindu
Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Rashin sani aka ce ya fi dare duhu. Amma wai shin menene yasa duk da bayanan da hukumar NIMET take fitarwa ake ci gaba da samu aukuwar dukkanin abubuwan da aka yi gargadin za su faru musamman a lokacin bada wayannan bayanai? Ga ministan jiragen sama Sanata Hadi Sirika a wurin taron bayyana hasashen yanayin ta bana.
To wannan shine babban abin da yake damu mu, namu shine mu yi hasashe ko mu fadi. Ya kamata gwamnatin tarayya wato da ma'aikatunta da gwamnatin jihohi da ma'aikatunsu da gwamnatin kananan hukumomi da sauran waya masu ruwa da tsaki ka hamma da sarakuna, ya kamata in an gaya musu wannan su karra sannan su dauki matakai. Misali kadra gida gare kawai a wani kauye, ya kamata in an gaya maka cewa za a samu damuna ruwa yayi yawa a samu ambaliya, ya kamata duk inda magudanar ruwa take a karce ta bude ta ruwan ya wuce. Kada zo ana gini akan hanyar ruwa, kada zo ana sa abubuwan da su kare ruwan wucewa, ko kuma ka ga mutane sun tashi a karamar hukuma sun yi gine-gine a bisa hanyar ruwa sai kuma ruwa ya zo ya wanke baki da ko bayan an riga an faɗa cewa za a yi haka. Ko kuma misali za a yi tsananin zafi, wanda an yi tsananin zafi yawanci aka samu irin ciwon na masu sarajanti da ke faruwa. To ya kamata gwamnoni misali su wasa kuɗi su magunguna su ba da shawarwari su wayar da mutane kai na kan wannan abin da zai faruwa. To ya kamata su ne da mu mu haɗa kai a ci gaba. To amma dai a hankali ana fahimta dan gwamnati suna zuwa, ƙananan hukumomi na zuwa, ma'aikatu ba na zuwa, kuma yanzu suna zuwa abin akan waya, amma haja za ka iya dubawa ka gani ko kai ma ka yi ba kanka alƙali.
Farfesa Mansur Bako Batazu wato shugaban hukumar NIMET ya yi bayani game da abin da ake buƙatar manoma su yi da bayanan da hukumar ta bayar.
Mun samu wakilta na duka jihohi, sannan manoma su yi amfani da waɗannan ranaku da muka bayyana na farkon ruwa da tsawon damuna da yawan ruwan sama da kuma yaushe ruwa zai ƙare. To waɗannan bayanai malaman gona da sauran manyan manoma in suka samu wannan bayanai za su san wani iri ya kamata su yi amfani da shi. Sannan kuma muna ba da shawara kamar ga manoma da suke arewacin Najeriya su riƙa amfani da iri wanda yake jure fari, saboda satuttuka da ake samu na fari cikin tsakiyar damuna. Daga nan kuma muna so manoma su rika sauraron bayanai da suke hitowa a hukumomi akai-akai na satuttuka da wata da muke badawa, saboda su shirya yadda za su yi ayyukan gonansu.
Ita kuwa Halima Tijjani, ‘yar Najeriyar nan da take karatu a New Jersey, ta ƙara yin bayani a game da yadda ake samun haɗaka tsakanin ƙasashe ta fannin amfani da tauraron ɗan adam da ke can sama jannati.
Wannan hotuna da ake dauka daga sararin samaniya za a iya amfani da su domin lura da kamar gobara. Baki misali, lokacin da aka yi wata gobara a can kasar Australia, lokacin tauraron dan adam dinmu ita ne take daidai wurin da wannan kasa take, sai aka yi amfani da ita wannan tauraron dan adam din ta Najeriya, aka dauki hotuna domin a san ina ne za a matsa da mutane, ko kuma a ce musu su tafi yanda hutan nan ba za ta shafe su ba, da za a yi kuma a san yadda za a kashe wannan wuta. Ita wannan tauraron dan adam da take za ta iya daukan hoton wuri maimakon a ce ka dauki kamerar ka ta waya ko kuma ta hannunka dauki hoto. To ita wannan idan tana sama za ta dauki hoton babban wuri, to ta nan sai a yi nazari a san yaya za a yi a taimaki mutane da suke wannan wuri da ake gobara. Har ila yau kuma kin ga lokacin da aka yi wata guguwa a can America da suke kiranta Hurricane Katrina, lokacin aina ita wannan tauraron dan adam ta mu ta Najeriya ita ce take kusa da wannan wurin a wannan lokacin, da shi aka yi amfani aka dauki hotuna domin su sani za su yi su taimaki mutanen ƙasarsu.
Samar da manhajar tafi da gidanka da zai ba da bayanan yanayi a koyaushe babbar nasara ce, amma ina batun al'ummar karkara musamman ma manoma za su samu amfani da wannan manhaja? Ga abin da Farfesa Mansur Bako Batazu yake cewa.
To binciken da muka gabatar ya nuna cewa akalla akwai layukan waya a kasar nan wajen miliyan 170 wanda ya nuna kuma waya ita ce wanda kowa yana da ita, wani za ga yana da layi biyu uku da waya kawara biyu uku. To kuma ya fi sauki da a ce sako da za a aika a takarda ko bayanai kanun hukumomi, yanda kana cikin ɗakinka za ka samu wannan manhaja, daga nan sai za ka ga duka irin wannan bayanai. Sannan kuma akwai yanayi na ruwan sama mai tsanani ko tsawa ko iska mai ƙarfi, ko za a samu fari cikin damuna, duk muna aika wannan sako. Yana sauƙaƙa yanda manoma suke samun bayanai, wanda kuma zai ƙarfafa musu gwiwa ya haɓaka ayyukan gonansu da samun ƙaruwar yabanya.
Mai sauraro, komai ya yi farko zai ƙarshe, kuma a nan za mu yi sallama da kai a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya yarda, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azzu nake mana fatar alkhairi.
A gaida Aisha. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A jiya Alhamis ne Amurka ta mayar da hankali kan ƙasar China, inda shugaban Amurka Joe Biden ke shirin yin wata tattaunawa ta wayar tarho da ba kasafai aka saba gani ba da shugaban ƙasar China Xi Jinping. Yayin da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya roƙi duniya da taimaka wajen yaƙi da mamayar Rasha na tsawon makonni uku. Ƙasar China na cigaba da zama muhimmiyar ƙasa wadda ke taka rawa a rikicin, lokacin da rahotanni ke cewa ƙasar Rasha ta nemi ƙasar China da ta ba su taimakon makaman yaƙi. Amurka tana ba da mafi yawan taimakon soji ga Ukraine. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙungiyar 'yan amshin shata ta Wagner ta Rasha ta yi ƙoƙarin shigar da wasu sassanta a Afirka domin yi wa Rasha yaƙi a Ukraine, kamar yadda babban kwamandan sojojin Amurka a Afirka ya shaida wa muryar Amurka. Muna ganin wani yunkuri na ɗaukar sojojin haya na Wagner aiki zuwa Ukraine, in ji General Stephen Townsend, kwamandan rundunar sojojin Amurka a Afirka, a wata hira ta musamman da muryar Amurka a wannan makon. Al'ummomi a ƙasar Sudan ta Kudu na fatan jin labarai game da yarjejeniyar zaman lafiya da sauye-sauye, amma 'yan jarida sun ce zai yi wahala samun bayanai daga hukumomin gwamnati. Kompol Chang, shugaban ƙungiyar editocin ƙasa, ya ce samun bayanai na iya zama matsala ga 'yan jarida masu son zurfafa bincike kan labaran da suka shafi jama'a. Moringa Nduru, kwamishinan yaɗa labarai, ya musanta cewa gwamnati na riƙe bayanai. Ya ce waɗanda ke da matsalar samun bayanan gwamnati na iya zuwa wurin hukumarsu su shigar da ƙara. An kafa yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin haɗin kan ƙasa domin ƙoƙarin kawo ƙarshen tashin hankula da yakin basasar da ya ɗauki tsawon shekaru 5.5 a Sudan ta Kudu.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.